الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da haduwa a waɗannan darussa masu albarka, darussan da muke bayani a kan ilimin usulul fiqh. Sanin ilimin usulul fiqh yana taimakawa wajen mutum ya gano yadda zai iya ciro hukunce-hukunce daga cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala. Sanin ilimin usulul fiqh yana taimakawa mutum wajen ya zamanto cewa ya gane hukunce-hukuncen sabbin matsaloli ta hanyar haɗa su da tsofaffin matsaloli waɗanda suke da hukunci a cikin littafin Allah ko sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sanin ilimin usulul fiqh yana wasa ƙwaƙwalwa, yana ƙara mata ƙarfi. Muna nan a cikin littafin al-usul min ilmin usul, wanda al-allama Muhammad bin Salih al-Utsaimin ya wallafa, wanda ya rasa shekara ta 1421. A wannan masallaci na Baloko Masi, a wannan darasi wanda shine darasi na 8 a cikin wannan littafi, a wannan rana ta 8 ga watan Januwari na shekara ta 2022, in ba manta ba, muna nan muna bayani akan abinda yake da alaka da annahayu. Mun yi bayani cewa annahayu shine talabu shay bil qawli aw ma yaqumu maqamahu ala wajhi al isti'la, talabu shay bil qawli aw ma yaqumu maqamahu ala wajhi al isti'la. Wannan shi ake kira wannan shine abin da ake kira da annahayu. Mun yi bayani cewa annahayu ana amfani da siga wacce take nuni zuwa gare ta, gare shi ita ce fi'ilul mudhari, wanda aka haɗa shi da la. Wala taqtulu auladakum, wala tamshi fil ardi maraha, wala taqrabu zina, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Duka waɗannan abin nan na hayu, saboda akwai fi'ili mudhari wanda yake al-maqrunu bila bila nahiya. Ko menene alamar da take nuna la nahiya ce ba nafiya ba? Na al-jazm. Menene alamatul jazm? As-sukun. Ko kuma na hasu ne, hasfun nun ko hasfu harfun illa, ko hasfun nun ko wala taqtulu auladakum khashyata imlaq. Kaga wannan hasfun nun ne saboda annahu min al-af'al al-khamsa. Ko kuma hasfu harfun illa ko hasfu harfun illa. Na'am, mun yi bayani game da cewa annahu yaftadil fasad. Za mu ci gaba da kashe-kashen nahayu ta fuskar abin da yake koma zuwa gare shi. Malam yace hadha wa qa'idatul madhhab.
فإذا قال الإنسان أن لم يستحق البيت ليعود
Imama ya ce.
Imama ya ce. Wanda wanda ba a yi
yanan nabiya ko yanan nahaya an ce ka canza wannan nuska ka dau wata kakiyarta kana ta kuskure kuma saboda mutanen da suke kallo suna da yabe kamata ana kuskure da yabe to shine kana yin kuskure to ka rage sauri
yanan nahaya la yaqulu ila zati
ka sace yin kuskuren mai
yanan nahaya la yaqulu ila zati sanati wala
la yaqulu haka za a ce la yaqulu a ba kai kuwa
لأن النهاية لا يعود إلى ذات الثلاث وحشتها ومثال ذلك إلى أمر الخارج من المعاملة النهي عن الغش فلو باع شيئا ما نفسه لم يبطل البيع لأن النهاية
لم يبطل
البيع
ما كان جم مغانا أنت مغا كدوة نسكة سينا زي زم بيع العالي فائدين وشيني باع كم كرا كريد يوا wani yana kallon karatu ko yana jin yago kuskure yawa zai hakura to ai shi to kai sa gilas mana a ba ala kulli hal abinda malamai suke magana a nan gurin shine idan aka hana abu to wannan hanin za a kalli izuwa abin da yake koma izuwa gare shi ta fuskar lalacewar abin ko rashin lalacewarsa za a yi nazari a kalli abin da yake komawa izuwa gare shi ina fatan mun gane wannan maganar da wannan bayanan suna da alaka da ka'idar da muka yi a ƙarshen darasin da ya gabata na annahyu yaqtadi al-fasad shin da aka ce annahyu yaqtadi al-fasad mana in an samu hani to wannan hanin yana nuna cewa ya abin da aka yi shi ya lallace shin koyaushe ne ko akwai tafsiri to shine wannan tafsirin shine malam yake so ya bayani a kansa malam ya kawo abubuwa guda biyu amma a zahirin wasilar tattafan na usul abubuwa guda uku ne abu na farko shine an ya'udan nahyi ila zatil manhiyi anhu duk da shi ma malam nan biyun ya haɗe guri guda shi ma ya faɗe su duka an yi udan nahyi ila zatil manhiyi anhu idan aka yi hani kuma hanin ya koma zuwa ga asalin abin to wannan aikin an yi ba ta ce ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata ba'da subhi hatta tatlu ash-shams in mutum ya salla a masallaci bayan sallar asuba ko a gidan shi bayan sallar asuba in ba raka ta anil fajr da aka togace ba za ce wannan sallar ba ta da amfani kuma yayin da gangan zai iya samun alhaki ina ganin mun fahimci wannan na biyu shine an ya'udan nahyi ila shartil manhiyi anhu ya zamanto hanin ya koma izuwa ga sharadin abin da ya zamanto cewa an hana kamar yanzu misali idan mutum yayi sallah babu alwala kaga ba shi da sallah saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata min ghairi tahurin so ba shi da alwala yayi sallah kaga kenan sallar ita ma babu ita mutum ne yanzu ya sitirta jikin shi da alhariri ya salla da shi ma ba shi da salla saboda me saboda sitirci al'aura shar'un ne min shuruɗi sihhati salla dan haka tunda hanin ada ila shar'il manhiyi anhu to sai ya zamanto cewa ba shi da wannan salla an gina masallaci da kuɗin sata ka tabbatar da cewa da kuɗin sata aka gina to in kai salla ba ka da salla a zancen da ya fi inganci malaman usul suna yawan kawo sunan a matsalar as-salatu fi darin maktuba amma ba sai ka tabbatar kudin satan saboda me? Saboda gurin da za ka yi sallah shara'i ne daga cikin shurud din sallah, tunda ba za ka yi sallah akan iska ba. Ina fatan mun gane. To dan haka suka ce motsin da kake yi lokacin da kake sallah shine dai motsin da kake yi a gurin da ba na halal bane. Kaga sai ka tunda jiha ghairu munfaka sai ya zamanto cewa sallar ka bace ba. Saboda annahyu ada ila shartil mandi anu. Amma idan ya zamanto cewa annahyu yaudu ila shay'in khariji anil mandi anu, to shi wannan baka da matsala. Za ka yi sallah sai ka yi rawani da alhari, sai ka yi sallah. Ka yi zunubi na sa alhari, amma ba ka da matsala a sallah. Ina fatan kun gane. Ku fahimci wannan? Saboda asali rufa kai ba wajibi ba ne. Jabir bin Abdullah ya yi sallah bai rufa kafaɗar shi ba. Sai wani ya gan shi, ya ce masa ya za ka yi sallah ba ka rufa kafaɗar ka ba. Sai ce inna ma faltu zalika li yarani ahmaqun mithluka. Yace dama na yi haka saboda wawaye irin ka su gani. Yace mutum nawa ne suke da tufafi a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam. To kaga wannan yake nuna cewa rufa kafada da kuma rufa kai ba dole bane. Saboda haka inda mutum zai yayi ba shi da matsala kuma sallar sa ta yi. Ina ga kun fahimci wannan labarin. Malam ya kawo misali yace lisaru a'i ila zati mani anu annahyu an sawm yawmil idai. Kaga ba ka da shi in kai. Wa misalul a'i ila zati fil mu'amala. Wanda yake komawa ila zati mani anu a mu'amala shine annahyu an albai ba'da ida'il juma'a tsani. Saboda shi na farko sayyidina Usman ne ya kara shi. Shi yasa ba zai shiga cikin idanu diya lissalati min yawmil juma'ati fasta'u ila zikrillahi wazar bai. Ina fatan mun gane. Wa misalul a'i ila shartihi fil ibada, shi kuma annahi al-lubsul harir, mun yi bayanin wannan. Wa misalul a'i ila shartihi fil mu'amala annahi an bai'il haml, kaga yana daga cikin shurutul mu'amala ko shurutul bai shine nasyul garam. Da haka idan ka sayar da cikin akuya to cinikin ya fadi. Saboda me? Saboda shi alhamul ba da tabbacin yaya zai kasance. Da haka shi yasa cinikin ya zama garan. Malam yake cewa misalul a'i ila amrin kharijin fil ibada annahyu an lubsul harir imamati, duk wannan mun karanta shi. Wa misalul a'i ila amrin kharijin fil mu'amala annahyu anil ghish, falau ba'a shay'a amma al ghish lam yaqulul bay. Mutum ne al ghish ya yafa wa shinkafa ruwa ta kumbura aka auna aka siyar. To ba za a ce sai an canza cinikin ba. Na'am. Kun fahimta? A taƙaice ka'idar annahyu yaqtabil fasad tana da tafsilat guda uku. Na farko idan hanin ya koma ga asalin abin to wannan fasid ne. Na biyu idan ya koma izuwa shar'in abin shi ma fasid ne. Na uku idan ya koma izuwa ga abin da ba su da alaƙa cikakkiya to wannan bai ɓaci ba, kamar wanda ya rawani da alhariri ya sallah da shi. Wallahu a'lam. Mu je mallam. Na'am. Ina ganin mun fahimci wannan da kyau, saboda togaciya ne game da bayanin da ya gabata na cewa annahyu yaqtadi at-tahrim. To shine yake so ya nuna maka shi ma annahyu yana da togaciya kamar yadda al'amru yake da togaciya. Yana daga cikin togaciyar da annahyu yake da shi shine wani lokacin yana iya zuwa amma ma'anarsa alkaraha. Kamar yanzu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar mutum ya tsarki da hannun dama, makaruhi ne. Me yasa ya zama makaruhi? Mun faɗi ƙa'ida da take da alaƙa da wannan jiya. Saboda me? Saboda idan aka samu annahi fi babul adab yukmalu alal karaha, in ba a samu ƙarina ba, akwai tsaron da an samu ƙarina. Kamar yanzu Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce a ci da ya hana cin abinci da hagu, kaga shi ma annabi ne fi babul adab, amma an samu dalilan da suke nuna haram ne. Ina fatan mun gane. So ita ka'ida annabi fi babul adab yukmalu alal karaha a ko'ina ba ne ake ɗabbaka ta, ita ma tana da togacciya. Al-irshad mislu qawlihi sallallahu alaihi wasallam li mu'az, irshad mana ana amfani da nahi wani lokacin ba dole ba, kawai dai dan a nuna maka hanya madaidaiciya. Yace la tad'anna kada ka dina, a ƙarshen kowace sallah ka ce Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Na manya da kulfi khitabil amr wannan
alladhi yanqulu fi khitabil amr wa nahyi huwa al-kalam lahu wa huwa al-barik al-akhir wa qala bi tawfiq al-amr wa al-amr wa nahyi tahdithun mustawir fi tahdith al-barik wa la kunnahu yu'malu bi ibadati 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 tamlina tamlina lahu al-ta ويمنح من المعاصي بأركان الحق عنها. وخرج بقول الله الآخر المجنون فلا يكلف بالأمر والنهي ولكنه يمنح من ما يكون فيه تعد على زوجه أو
إسلامه. عدل كو تعديا.
أنا
أقول إني idai zama ta'addi kina ina gurin yake ala yukallab walakin yumna mimma yakunu fi ta'addin yawa sai dai ta'addin
ba wala fa'al al-amula fi dinni yakun fi'lu bi adam taqdimin fi sa'ili wala ya'ni ala hadha ijar zakat wal huquq al maliyya fi mal al-saghir wal majnun لأن الإيجار هذا مربوط بأسباب معينة متى وجدت ثبت الحكم فهي منزول فيها إلى السبب لا إلى الفاعل.
نعم. ما لن ينتم به سوى وايزي شغلتكم الأمر والنهي. وأنا إن الله أمر نيجاب يا أيها الذين آمنوا اعبدوا ربكم فلا تجعلوا لله أندادا. Irin waɗannan abubuwan da suke da alaƙa da hali da kuma umarni, wane ne zai shiga ciki? Shi ne malam yake cewa wannan zai shiga ciki shi ne a albalighul aqil. Zai na yi gyara kuna ce me yafi kamata a ce? Na'am, albalighu allazi yafhamu al-kitab, ko kuma mu ce shurutut taklif shi ne al-bulugh wa fahmul kitab. Saboda in ka ce a fahimul kitab to ablag a kan ka ce al'aqil, in ka ce al'aqil ka ga mai bacci ma mai hankali, amma fahimul kitab to shi wannan ka ga kawai ya danganci iya a wanda in ka ce al'aqil ya danganci kawai mara hankali ne, amma in ka ce fahimul kitab mai bacci da wanda ya samu cutar farfadiya da wanda aka mai allura za a mai operation, kaga duk sun fita daga cikin waɗanda suke fahimtar kitab. Ina fatan mun gane. Don haka yaro ƙarami baya cikin waɗanda aka umarce su da ba, amma ana iya sa su yi aiki domin su saba, kamar yadda ya zo a cikin hadisin al-Kasamiyya ko da ta ɗaga yaro ta ce ali haza hajjun, shin wannan hajji ta wajaba a gare shi? Sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna mata cewa za a iya barin shi ya haji amma ladan na mamansa ne. Ina fatan mun fahimta. saboda haka almajnun shi ma bai wajaba a gare shi yayi a ibada ba, amma malam anan gurin ya bambance mana tsakanin al-ahkamut taklifiyya da kuma al-ahkam al-wurfiyya. Su al-ahkamut taklifiyya su ne waɗanda ba su wajaba a kan yaro da kuma mahaukaci ba, amma al-ahkam al-wurfiyya to da yaro da mahaukaci da baligi dukkansu ba su da bambanci da juna. Ina fatan mun fahimta. Don haka kamar yadda zakka ta wajaba a dukiyar babba, haka ta wajaba a dukiyar yaro, saboda su waɗannan rabtul asbab ne bi musabbibatiha wa shurut bi wa shurutatiha. Da haka duk lokacin da aka samu waɗannan abubuwa, to kawai hukuncin yana tabbata ba tare da lura da waye hukuncin yake da alaƙa da shi ba. Ina fatan mun gane. Na'am, zika.
Wa taklifu bil amri wan nahyi shamil lil muslimin wal kuffar. La shakka fi
wannan wata matsala ce daga cikin matsaloli waɗanda malaman usul suke kawo ta suke tattauna ta. Halin kuffar muqatabuna bi furu'i shari'a an bi usuliha faqat. Ma'ana shin kafirai an umarce su da su aikata furu'u na shari'a, ma'ana alwala da zakka da sauransu an umarce su, ko kuma kawai an umarce su da usul ne na shari'a? Shin an umarce su da aikata ayyukan gabbai, ko kuma imani aka umarce su da shi, shi za a musu hisabi a kan ranar alkiyama? Wannan matsalar akwai maganganun malaman usul guda uku a kanta. Akwai waɗanda suke ganin ghairu muqatabin bi furu'i shari'a, kawai muqatabun ne bi usulin shari'a, mana ba umarce su da yin abubuwan da ake aikatawa daga kwai wanda musulmai suke yi ba. Sun kafa hujja da abubuwa da yawa. Daga cikin dalilansu shi ne faɗin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul tauba, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum illa annahum kafaru. Allah ya ce ba abin da ya hana a anshi ciyarwar da suke illa saboda arnancin da suke fama da shi, saboda sun kafircewa Allah. Shi ne dalilin da ya sa ba a anshi ciyarwar da suke yi ba. To kaga wannan yana nuna cewa kenan kwata-kwata Allah bai umarce su da furu'ul shari'a ba, tunda ba su imani ba. Allah baya muqatabar su da wannan. Sannan suka ce ko da ma sun yi furu'ul shari'a ɗin, to ba za a ansa ba. Saboda haka tunda ba za a ansa ba, to ya Allah zai umarce su da abin da ba shi da amfani? Akwai jumhur wanda suke cewa muqatabun ne bi furu'ul shari'a. A zahiri shi ma malam kamar yana tafiya zuwa ga wannan. Sun kafa hujja da waɗannan ayoyin waɗanda suke ƙarshe-ƙarshen suratul mudassir, ma salakakum fi saqar. In aka tambayi mujrimai mushrikai me ya saka ku a wutar saqar, qalu lam nakum minal musallin, sai ta yi mu ba ma sallah a duniya, wa lam nakum nut'imul miskin, a lokacin muna duniya ba ma ciyar da miskinai. Kaga duka waɗannan furu'ul shari'a ne, ba sa cikin usul. ina ganin mun fahimta. To wannan shine hujjarsu. Akwai magana ta uku shine muhaqabuna bin nahyi la bil awani, cewa an umarce su su bar abubuwan da aka hana, amma abubuwan da za a aikata aka yi umarni da su, su wannan ba dole bane a kansu. Allahu a'lam. Wannan matsala tana daga cikin matsalolin da amfaninta a usul ba su da yawa, saboda matsaloli ne da suke da alaƙa da lahira. Amma dai ina farin jayewa cewa gairu muhaqabin bi furu'i shari'a, saboda law fa'alu halam tuqbal minhu. Allah ne mafi sani. Mu je malam. Mala ya yi magana a kan bawani o takli, ma'ana abubuwan da suke hana a ɗora wa mutum nauyi na shari'a. Akwai abubuwan da suke sawa nauyin shari'a ya sauka daga kan mutum. Mala ya kawo guda uku daga ciki, duk da sun fi guda uku. Malan ya fara da aljihal. In mutum ya jahilci hukunci kuma bai yi sakaci wajen neman ilimi ba, to wannan yana iya sawa hukunci ya tsaraya daga kanshi. Kuma wannan jihal ɗin ya haɗa da duka ɓangarori biyu na shari'a, ɓangaren usul da kuma ɓangaren furo. In mutum ya jahilci wani haƙƙi daga cikin haƙƙoƙin Allah kuma ya yi wata kwakyara, to ba zai fita daga musulunci da rikima. Akwai dalilai da suke tabbatar da cewa aqida an kai kafirci, in dai ba da gangan kai kafirci ba, ba za ka kafirta ba. Akwai hadisin mutumin nan wanda ya ce da iyalansa, idan na mutu ku ƙona ni, idan kuka ƙona ni sai ku duba ranar da ake tsananin iska sai ku sheƙe ni, saboda idan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dama a kaina ba zai kyale ni ba. Wannan mutumin me yayi? Me yayi a aikin nashi? Ba waje a ba jahil ce ba. Me yayi a cikin wannan ɗinsa? Me kalma kaf, me kafin shi a ciki? Kace me? Inkarin inkarin kudira saboda shi yana gani in ya zama toka to Allah madaukakin sarki ba zai iya samun damar da zai kona shi ba amma kaga da yake jahili ne da Allah subhanahu wataala ya tattara shi sai ya ce mai me yasa kai haka sai ya ce ne kashetika tsoranka shi yasa ni haka Allah madaukakin sarki sai ya gafarta maka akwai hadisin Abu Waqid bin Layth wanda Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya kawo shi a cikin kitabut tauhid saboda haka kamar yadda ya faɗa mun fita tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin ba mu jima da shiga musulunci ba sai muka ga wasu mushrikai suna da wasu guri da suke lalrata abubuwan su don neman tabaru sai muka ce ya rasulullah ij'al lana zaka anwa'in kama lahum zaka anwa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kalla innaha sunan laqad qultum kama qalat banu isra'ila li musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha sabuwa kinin laifi me suka yi anan na me suka yi a shirka suka yi karama ko babba babban shirka suka yi yawa to amma kaga ba su zama mushrikai ba saboda kamar da shi Abu Waqid bin Layth ya faɗa a farkon hadisin a lokacin hudasa wa ahadin ne din Islam so kaga tun da hudasa wa ahadin ne din Islam ba su zama mushrikai din ba to shi yasa ba duk lokacin da mutum yayi shirka yake zama mushriki ba ba duk lokacin da yayi arnanci yake zama arni ba shi yasa yana daga cikin kurakurai mutanenmu da suke hawa mumbari su kira 'yan ɗariƙar Tijjaniya mushrikai ko mutum ya kafirta dukkan ɗan shi'an da ya kafirta sahabbai ba duk wanda ya kafirta sahabbai zai zama kafiri ba ba duk wanda ya zagi Annabi zai zama kafiri ba saboda ne saboda kamar yadda Ibn Uthaymeen ya faɗa a cikin manzumarsa kowanne abu baya tabbata hatta tatimma shurut wal mawani an tafi dole sai shuruɗa sun tabbata sannan kuma sai abubuwan da za su hana abin ya tabbata sai ya zamanto babu su wannan abin yana da tsananin amfani kuma yana da usul a shari'a amma wasu molanka ne kurin wani kuma in ya hau mambarin ya rasa me zai faɗa saboda haka in bai yi wannan ba ba zai samu abin da zai faɗa ba to wannan ya ji wannan karatu kuma ya mana mummunar kai ya mana mummunar fahimta ya mana kyakkyawar fahimta yanzu idan kuka kalla za ku ga a hadisin mutumin nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi misali da shi mutum ne yana tafiya a daji a kan raƙumi ya zamanto cewa kuma a tattare da raƙumin nan abincinsa da abin shansa komai yana tare da raƙumin nan shi kuma a cikin dauji suke tare kawai sai raƙumin nan ya ɓata rigan shi ba ya kwanta kawai a jikin bishiya jira yake yi kurin mutuwa ta zo mata saboda ya rasa yadda zai yi babu abinci ala taso daga nan kai tashi kuma can gurin kawai ya rasa yadda zai yi kurin jira yake ta Allah ta zo saboda ya rasa yadda zai yi ba abinci kuma ba hanyar samun abinci lokacin da ya gara kuma a kan shi me ya ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuka me wannan amma kaga da ita ba a cikin hayyacinsa ya faɗa ba sai ya ce akhta min shiddatil farah haka yanzu wasu da yawa da suke yin shi'a ba su ma san menene haƙiƙanin yadda lamarin yake ba wanzu a zuwa ce ne an zalunci sahabbai, an cucina na Fatima, an hana ta gadanta, wasu ma wasan kwaikwayo za a saka musu saboda jahilci, sai ya zamanto cewa sai su dinga samun ta'akuci da wannan sai su shiga Shi'a. Kai ko dan da ma an shigar da su Shi'a ne kawai saboda kawai kuɗi da aka ba su ko kuma an ba shi garman noma. Wannan gaskiya yana daga cikin abubuwa masu muhimmancin gaskiya. Akwai rubutunmu shi ma da muka yi, ba zai yi a kafarta dukkan 'yan Shi'a ba, sunansa kenan. Shi ma waɗanda suka mallaki littafin fatoyin aure saki da mu'amala, akwai fatawar a ciki, wanda kuma bai mallaka ba yana iya sace ɗinta a cikin internet a Google. Ala kulli hal, a duk mutumin da ya aikata shirka za a kira shi mushriki ba, dole sai ya zamanto cewa mawane sun ƙare, sai ya zamanto kuma dukkan shari'ai sun tabbata. Wannan yana da tsananin amfani ya zamanto a dinga duba wannan ababen adalci. Abu na biyu shi ne annisiyan. Annisiyan ta kasu kaso biyu. Sai kafin mu je annisiyan, a ɓangaren furu'a malam ya kawo mana dalili na hadisin mutsi ussala, wanda kaga shi ma wani mutum ne wanda ya zo ya yi sallah a gaba Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa, irji fa salli fa innaka lam tusalli. Ka je ka yi sallah saboda kai ba ka yi sallah ba. Mutumin nan ya je ya sake yin sallah, Annabi ya ce masa, irji fa salli fa innaka lam tusalli. Ƙarshe dai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa sallah, ƙarshe bai buƙaci ya sake sallolin da ya yi na baya ba. Wannan sai yake nuna mana cewa kenan idan mutum ya yi abu da jahilci, to ba za a kama shi ba, matuƙar ba ya yi sakaci ba ne wajen neman ilimi. Abu na biyu shi ne annisiyan. Annisiyan iri ɓangare biyu yake da shi. Idan mutum ya manta ya aikata haram, to Allah subhanahu wa ta'ala ya mai gafara. Amma idan mutum ya manta ya bar abin da yake wajibi ne, to shi kuma wannan Allah ya mai sauƙi saboda bai aikata a lokacin ba, amma kuma dole ya yi shi lokacin da ya tuna. Shi ne ma'anar waqimis salata li zikiri. Wannan waqimis salata li zikiri tana daidai da man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza zakaraha fa inna zalika waqtuha. Yana daidai da ka'idar annisyanu la yaj'alu al-matruka min al-fi'li maf'ulan. Ina fatan mun fahimta. Saboda haka in mutum ma'amur ya manta, dole daga baya ya mayar da shi. Abu na uku shine al-ikrah. Al-ikrah ba kowanne nau'i na ikrah bane yake sawa mutum ya samu sauki ko kuma ya zama ghairu mukallaf. Al-ikrah iri biyu ne a wajen malaman usul. Akwai abin da suke kira ikrahul mulki, akwai kuma ikrah ghairul mulki. Ina fatan kun gane. Akwai ikrahul mulki, akwai kuma ikrah ghairul mulki. Shi ikrahul mulki shi ne wanda mutum yake zama kamar ala a hannun mai ita, wanda mutum yake zama kamar bulala, mutukaran sai cewa ba za ka shiga alƙalami na basiki ba. Sai a samu wani tsofaffi, wani soja ya zo da bindiga ya ɗaura ƙafafuwanka ya jefa ka ciki. Kaga wannan ba yadda za ka yi ka zama mukallaf, ya fi ƙarfinka. Amma akwai ikrah ghairul mulki wanda kana da dama a kai. To shi wannan baya tsara yadda hukunce-hukuncen shari'a sai idan an samu shurud. Sannan ne zai iya tsara yadda hukunce-hukuncen shari'a. Na farko ya zamanto cewa abin da aka ce za a yi maka ba za ka iya ɗauke shi ba. Ya zo ne ya ce ma in baka saki matarka ba zai ma bulala 20. To in dai ka sake ta taka ku. Saboda an ma bulala 20 kaɗan yi kuka ka share hawayenka za ka iya rayuwa. Ina fatan kun gane. yawa na biyu shine ya zamanto cewa abinda aka ce za a yi maka yanzu ne wani ya ce maka idan baka rushe gidan makocinka ba zai kashe ka gobe to in ka rushe kai samu zunubi amma koda goben ma dai koda ma a lokacin yace zai kashe ka in ka rushe baka da zunubi amma za ka biya gidan daga baya to kaga dai a takaice idan mutum yace zai maka tahajjudi da abin da ba yanzu yanzu zai maka ba to ba sunan shi kira ba in baka sha giya ba zan kashe ka rana ita yau ba za ka sha ba saboda zuwa rana ita yau za ka iya samun solution ko ka gudu so ba za a iya kafa hujja da wannan ba sannan na uku daga cikin shuruɗi na ikra shine ya zamanto cewa yana rinjaya a zakansa cewa zai aikata abin idan ka fahimci wasa yake ko kuma ba shi da ikon da zai iya yi to ba zai yi kai ba ala kulli hal wannan dai yana daga cikin sauki na shari'a yana daga cikin ka'idojin shari'a al-ikrahu yusbitu athara at-tasarruf qawlan kana aw fi'lan mana ikrahi yana tarayyar da hukunci magana ne ko kuma aiki ne da haka al-ikrah iri biyu ne ikrah din da yake da alaka da haƙoƙin Allah subhanahu wataala shi wannan yusbitu athara at-tasarruf mutlaqan saboda haka wani ya ce maka in baka zagi Allah ba zai kashe ka in ka zagi Allah baka da zunubi ko tabbata ba kuma wani abu da zai bi ka saboda wannan ayatu suratul nahl man kafara billahi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman ta sauka ne akan amma lokacin da sa Abu Jahl suka ce sai ya zagi Allah ya yabo Salatu da Uzza ya zagi Allah Allah ya saukar da wannan aya saboda ka haƙƙin da yake da alaka da Allah idan mutum aka takura masa da sharuɗan da suka gabata to yana tsarayar da hukuncin gaba ɗaya amma duk haƙƙin da yake da alaka da ɗan adam to shi zunubin yake tsarayarwa amma baya tsarayar da haƙƙin saboda haka idan aka ce maka in ba kamaru wani ba za a tsare maka hannu ya halatta ka kamare shi amma kuma daga bayan da ya ce ba zai iya ramawa ina fatan kun gane saboda haka wannan yana daga cikin bambanci tsakanin haƙƙoƙin mutane da haƙƙoƙin Allah idan aka ce in baka barar da abincin wani ba za a maka bulala ɗari ka barar daga bayan ka biya shi so zunubin yake tarayyar yawa shi yasa malam ya ce maka wa tilkal mawani innama hiya fi haqqillah waɗannan mawani ɗin a haƙƙin Allah ne annahu mabniyun ala al-afwi war-rahma saboda su haƙƙoƙin Allah ana gina su ne akan rahama da afwa amma fi huquqil makhluqin amma a haƙƙoƙin ɗan adam to su wannan dole ka biya ban ka tambaya ai sai murji karanta mana to samu wata tsajeruwa ba ce ka bala'i wannan yana daga cikin musibu da Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe mu yanzu a suratul Hud Allah madaukakin sarki yana cewa wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin mutane da yawa yanzu Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe su da yawan zubar da ciki da kuma tsoron talauci yanzu ka tambaye ta babban dalili shine bata shirya haihuwa ba wannan duk munanawa Allah subhanahu wa ta'ala zai tuni saboda arziki a wajen Allah yake, kuma shi yake azurta wanda ya so, kuma kowa yana zuwa ne da arzikin shi. Wallahi daga cikin wata kissa mai bakin ciki da na ji shine wani da ya aure, yana yin aure ya ba matar maganin family planning auren farko, shi kuma ya mutu bayan sati 7. Allah mai amfani irin wannan rayuwa. Gaskiya ni dai ina ba da shawara cewa a kiyaye irin waɗannan abubuwa. Za ka ga yanzu daga cikin kisa-kisan da suke yawan zuwa mana kusan kullum shine mutum ya sawa matar shi family planning a hannunta, sai kuma ya zo ya sake ta. Shekara 3 ba za ta yi jini ba, shi kuma gashi ya rabu da ita. Tuya za ta yi wajen idda? Kaga ita ta dole sai ta jira jini 3. Wallahi ban san tsoro na amsa wannan fatawa ba. To haka kuma zai ce ta zubar da ciki, saboda shi a tunaninsa shi ne zai azurta cikin an haife shi. Ya manta shi Allah ne ya taso da shi har ya zama wani abu. Gaskiyar lamari ya kamata mu yi wa kanmu wa'azi. Wallahi iyayenmu da ba su yi karatun, wasu ma iyayen namu ba Arabu ba boko, amma wallahi ba sa irin wannan ayyukan da muke. Ba Arabu ba boko. Haka za mu wata iya alamtara kai fa mata iya a cikin iyayenmu. Amma wallahi talla ba sa irin waɗannan munanan ayyukan da ake yin su. So ya kamata gaskiya a ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Ni na ciya da nake miki shi ne ki ji tsoron Allah, ki bar wannan cikin da yake tare da ke. Kuma kowa a cikinmu nan ya dinga tuna cewa yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsorotar da shi, Allah maɗaukakin sarki ya taso da shi, ya zama da shi wani abu har ya zama wani abu. To da ya dinga tuna cewa ɗan shi ma Allah ne zai taso da shi. Akwai wani misali da wani dattijo ko firamare bai ba da ya bani, wanda wallahi wannan tunanin wannan bayanin na jinjina shi da yawa. Ya ce min galibi idan mutum ya tsufa, ‘ya’yansa kowa ya kama harkar shi, ya zama independent, ya ce to za ka ga shi kuma arzikin shi ya yi baya. Saboda me? Saboda asali dama arzikin nashi dama canal-canal ne na arzikin ‘ya’yan shi yake biyowa ta hanyar shi. So daga zarar ya zamanto cewa ya zama ‘ya’yansa kowanne ya zama independent, sai ga shi kuma arzikin shi ya rau. Shi yasa za ku ji an ce tsohon alhaji. To ba tsohon alhaji ba ne, canal ɗin ne ya kauce. Ina fatan kun gane. Yawwa, famfon ne yake tafiya direct. Ina fatan kun gane. So wannan yana daga cikin abin da ‘yan boko aƙida da yawa ba su fahimta ba. Wallahi mala. Wallahi mala. Wallahi abin da zai baka mamaki. Za a ga mutum ya yi shi 30 yanzu, akwai wani maƙocinmu da muke tare da shi. Wallahi ɗan a caɓa ne da shi. Matan shi 4 ya yi shi 30. Allah yana gaya maka. Kuma haka yake ciyar da su. Kai kuma sai ka zo cikin kama ya gagare ka kai kai kaɗai. Ko ka zo da matar da ‘ya’ya biyu, amma wallahi wata ran a rasa ma abin da za a sa a bakin salati. So babban mushkilar shi ne mutum ya yarda Allah subhanahu wa ta’ala shi ne yake azurtawa. Wannan shi ne. Shi ya sa a taƙaice zan rufe muku da wata kissa a taƙaice. Ka gani, Hatim al-Hassan ya zo zai tafi aikin hajji, da ya zo zai tafi sai bai da guziri. Ba kuma abin da za a bari a gida. Saboda haka iyalansa suka ce ya za a iya tafiyar ba su, ba guziri ba abin da za a bari a gida. Yana da wata yarinya mai hankali, sai ta ce mai, baba kai mai azurta ne ko mai cin arziki? Ya ce shi mai cin arziki. Ya ce ya tafi kawai ba matsala. Saboda haka su ragowar suna ganinta a matsayin wawiya. Ya za a yi haka. Hatim al-Hassan ya yarda da maganar ƙaramar yarinyar nan ya tafi. So yana shiga tawaga ayarin hajji, kawai sai kunama ta harbi shugaban tafiya. Sai aka ce waye zai iya tawaida, waye zai yi ruqiya. Hatim al-Hassan ya ce ya iya ruqiya. Saboda haka sai ya zamanto cewa Hatim ya ɗan tattofa mai wasu addu'o'i, sai ƙarin ya faɗi. Sai shugaban tafiyar ya ce da Hatim, da cinka da shanka da guziranka har ka dawo yana kaina. Sai Hatim al-Hassan ya ce ya Allah, na ga ƙudurarka a karan kaina, saura ƙudurarka a kan iyalaina. Saboda haka Hatim ya tafi kawai, sarki ya zo wucewa ta kofar gidan Hatim kawai sai kishi ya kama shi. Sai ce a yi maza-maza a je a samu ruwa a gida mafi kusa. Sai aka ɗebo ruwa sai ji daɗin ruwan gidan Hatim al-Aslam. Sai aka yi ce wannan gidan na aka ce wallahi Hatim ne ya ma tafi hajji baya nan. Kawai ya ciccira awarwaransa da kayan kwalliyansa na zinari ya ce a kai gidan Hatim. Su ma fadawa da suka ga sarki ya yi haka suka ciciro suka baya. So sai ga wannan yarinya tana ta murmushi ko da Hatim ya dawo daga hajji gidansa ya cika da arziki. So kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisi law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayra tagdu khimasan wa taruhu bi tsana. Inda a ce za ku dogaro ga Allah cikakken dogaro to da ya azurta ku kamar yadda yake azurta tsuntsu. Tsuntsu ba ya ji abincin goshi amma kuma biyan mace a koshe yake zama. So amma ga san me mushkilar galibin mutawakkalin mu ga Allah yana da rauni. Wallahi wannan shi ne kuma yanzu yana ta ƙara rauni saboda boko yayi yawa. Wassalamu alaikum warahmatullahi.